sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukansu a zango FM. Ana ma iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya a madadin sauran abokan aiki musamman Baba ya kuma kere da muke tare a nan dakin gabatar da shirye-shiryen mu sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirye-shiryen namu a yau Alhamis 22 ga watan Disamba shekara ta 2016 ga baban da kanun labarai.
Shugaban Gambia Yaya Jame ya ce Allah kadai ne zai hana shi samun nasara a kokari da yake na canza sakamakon zabe. A can kasar Congo kuma wani kusan jam'iyyar adawa ya ce jam'iyyar su tana sa ran za a kammala tattaunawa da gwamnati a gobe Juma'a idan Allah kai mu. Haka kuma a Jamus wato hukumomi da wasu kasashen Turai sun kara kai mi wurin farautan wanda ake zargi da shirya mummunan hari da aka kai da mota.
Kanun labaran kenan.
There are some hunters. Perhaps there's nothing like that.
Yace eh ni ma naji cewa an kama sheko kamar yadda kuma kuka ji kuma na karanta a wasu jaridu amma zahirin gaskiya shine bamu da wannan labarin.
Komandan runduna ta bakwai ta sojin Najeriya Manjo General Luke Irabo runduna ta ce wasu mutane wato ta ce to wasu mutane masu yawa wato cikin mako dai gabata a dajin Sambisa. Gwamnatin shugaba Buhari ta kare umarni ga wato Niger na Najeriya bincike wasu manyan jami'anta. A Niger kuma ma'aikatar sadarwa ta gudanar da wani taro a Agadez ga jami'an tsaro yan jarida da kungiyoyin fararen hula. Grace Aleri Abdu tana tafi da shirin domin iyali. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban kasar Gambia Yaya Jame wanda ya dade akan karagan mulki ya ce Allah kadai ne wanda zai hana shi samun nasara a kokarin da yake yi na ganin ya canza sakamakon zaben shugaban kasa da kasar ta yi a cikin wannan wata. Madugun ɗan adawa Adam Baro ya doke shugaba Jame ne a zaben na ranar 1 ga watan Disamba. Da farko shugaba Jame ya amince da sakamakon zaben amma yanzu ya fara jayayya cewar akwai wasu kurakurai a zaben. Don haka yake so kotun koli ta sauke wannan sakamakon. Ya ce babu wani mahaluki a wannan duniya da zai musguna masa. Shugaba Jame ya yi furicin ne a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin kasar. Ya ce yana son ya ga an tabbatar da adalci. Ya ce shi mutum ne mai son zaman lafiya amma ba matsoraci ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU da Kungiyar Haɓaka Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS dukkanin su sun bukaci shugaba Jame ya amince da shan kayi kuma ya mika mulki ga Baro. Shugaban ya cecceki sauran shugabannin Afirka ta Yamma da suke kira da ya sauka daga mulki. Ya ce ba su da hurumin gaya masa abin da zai yi. Kotun kolin kasar ta wato ta aje ranar 10 ga watan Janairu rada da za ta saurari kara da Yaya Jame ya kai mata kuma za ta yi haka ne kwanaki 9 kafin lokacin da ya kamata ya mika mulki.
A can kasar Congo kuma wani kusa jam'iyyar adawar kasar ta Resemblement ya ce jam'iyyar tasu tana sa ran za a kammala tattaunawa da gwamnatin kasar gobe Juma'a idan Allah ya kai mu don fara aikin mika mulki yadda ya kamata kafin zaben kasar da za a yi a sabuwar shekara. Freddy Mbuyamu Matungulu ma dukun ƴan adawa a jam'iyyar Congo Nobiso wato Congo mu a cikin harshen kasar ya ce yana kyautar zaton tattaunawar da ake zai zo ƙarshe nan ba da dadewa ba. Ya kara da cewa ci gaba da rike mulki da Joseph Kabila ke yi bayan wa'adin mulkin sa na biyu kuma na ƙarshe ya kare ranar 19 ga wannan wata ya saba tsalin mulkin kasar. Jami'an gwamnati da hukumar zabe sun ce kasar tana buƙatar fiye da shekara guda ta iya shirye zabe mai inganci. Suka ce akwai kalubaloli da dama da ya kamata a magance su.
Hukumomi a Jamus da yawancin kasashen Turai sun kara kaimin farautar wanda ake zargi da shirya kai mummunan harin nan da motar akuri kura a wata kasuwar saye-sayen kayan Kirismeti a birnin Berlin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 12 a ranar Litinin da ta gabata. Mutane 12 ne suka mutu, wasu kuma da dama suka jikata. A lokacin da wani direba ya shiga da motar sa cikin taron jama'a a kasuwar na sayen kayan bukin Kirismeti. Wata takardar sammaci daga hukumomin Jamus ta ayyana wani dan shekaru 24 a matsayin wanda ake tuhuma da wannan hari, mai suna Anis Amri, dan garin Gaza a kasar Tunisia. Rahotannin kafofin yada labarai sun ce da yammacin jiya Laraba ɗan sanda na sun kai samami a cikin wasu gine-gine guda biyu a gundumar wato Kreuzberg da ke birnin Berlin, suna farautan Amri amma ba su same shi ba. A can kasar ta Tunisia kuma mahaifin Amri ya ce ɗansa ya bar gida zuwa nahirar Turai wato shekaru 7 da suka shige, kuma an tsare shi daga Italy sannan ya zarce zuwa kasar Jamus. A halin da ake ciki, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a Turai cikin wannan mako ya tabbatar da maganarsa cewa idan ya kama aiki a wata mai zuwa zai sa a tantance duk wani musulmi da ke niyyar shigowa Amurka. Trump ya ce kowa ya san niyyarsa, kuma maganarsa na ƙara tabbata 100% a kulli yaumi. Da yake ganawa da 'yan jarida a takaice a Florida, inda yake ci gaba da yi wa jami'an gwamnatinsa tambayoyi, Trump ya ce wannan abin da ya faru wani abin kunya ne.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Hukumomi a kasar Mexico sun gano kasa da rabin waɗanda fashewa a wata kasuwa ta rutsa da su, wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31, wasu da dama kuma suka jikkata a kasuwar da ke kusa da birnin Mexico. Kasuwar ta San Pablito a cikin garin Tultepec, mai tazarar kilomitoci arewa da babban birnin kasar, tana dankare da masu sayen kayan wasan wuta domin bikin Kirsimeti da shiga sabuwar shekara lokacin da fashewar ta auku. Rumfuna da dama sun lalace a cikin kasuwar yayin da mutane suke ta gudun ceton rai, sa'annan sama wato ya turnike da hayaki. Wannan barna ta yi tsanani a cewar lauyan gwamnati Alejandro Gomez, inda yake faɗa a jiya Laraba cewa gawar mutane 13 kadai aka iya ganowa. Masana bincike na amfani da tsarin gwajin kwayar halitta don gano gawarkin da suka kone.
An gudun hijiran Sudan ta kudu da suka arce wato a yakin shekaru 3 na kasar, suna cewa 'yan bindiga suna tafka ta'asa da kisa na babu gaira babu dalili, kuma suna musgunawa fararen hula. 'Yan gudun hijiran suka ce akwai yawa-yawan kisa ba tare da shari'a ba inda suka fito. Kusan 'yan gudun hijira da suka isa a sansanin bidi-bidi a lardin Yumbe na kasar Uganda tsakanin 'yan makonnin nan sun fito ne daga jihar Equatoria. Yawancinsu dai sun fito ne daga garuruwa kamar Lanya, Yei, Morobo da kuma Kajukeji. Wani dan gudun hijiran Sudan ta kudu mai suna Chaplin Malish ya ce ya arce ne daga ƙauyen Lanya, wanda a farkon wannan wata a lokacin da sojojin gwamnati da mayakan 'yan tawaye suka fara harbe-harben fada mai kanwa da wabi wanda suka yi shi a ƙauyen.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, za ku ji abinda gwamnatin shugaba Buhari ke cewa kan binciken wasu manyan jami'anta. Da farko, runduna ta 7 ta sojojin kasar da ke Maiduguri ta ce ta ceto kusan mutane 2,000 daga dajin Sambisa cikin mako ɗaya da wuce, cikin waɗanda aka ceton har da mata da yara da dattijai, sai dai ba a samu 'yan matan Chibok ba. Haka nan sun gano shanu masu yawa. Komandan rundunar Manji Janar Lucky Irabo, wanda ya bayyana haka ga manema labarai, ya ce sun kuma kama 'yan Boko Haram sama da 500. Ga Haruna Dauda da cigaban rahoton.
Mun kuma tambaye komandan game da batun da ke tayawo a cikin gari. An kame shugaban 'yan kungiyar Boko Haram da ake kira Abubakar Shekau, wanda ya amsa da cewa
"They captured us in Shekau, I was told, and I didn't get to see it. I'm waiting for, they said there are some hunters. Perhaps there's nothing like that.
Yace eh, ni ma na ji cewa an kama Shekau kamar yadda kuma kuka ji, kuma na karanta a wasu jaridu, amma zahirin gaskiya shine ba mu da wannan labarin, duk da cewa an ce mafarauta ne ko kuma maharba ne suka kama shi, amma wannan batu ba gaskiya bane, amma muna fatan cewa hakan na iya faruwa.
For the two girls of all like the past 1 week now, the 1,180 that we rescued
hoping that the Chibok girls will be there. So, by Wednesday, we're very hopeful. The operation is not over yet.
Yace cikin mutane 1880 da muka samu kubutarwa muna tunanin cewa za mu gano ƴan matan Chibok a ciki amma hakan bai faru ba sai dai muna fatar cewa za a samu waɗannan ƴan mata da ma sauran mutanen da waɗannan mahara suka yi garkuwa da su inda har yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan aiki a dajin Zambisa.
Seven foreigners, we are still profiling them to know whether they are members of Boko Haram or not.
Komanda Arabu ya ce kuma wasu mutane 37 da aka samu kubutowa da su da suka kasance ƴan kasashen waje kuma yanzu haka suna gudanar da bincike a kai don tabbatar cewa ko ƴan kungiyar Boko Haram ne ko kuma akasin hakan. Idan kuma an gama tantance su za a mika su ga kasashen su.
Quite a lot is happening and I think that before the next 48 hours some good news will begin to roll out.
Yace ina tabbatar muku cewa abubuwa da dama na faruwa yanzu hakan kuma nan da awanni 48 za ku ji labaru masu dadin ji. Komandan Liyar Rabo ya kuma kara da cewa yanzu karantin nasu ta rukufa kuma wajen shimfiɗa hanya a dajin Sambisan zai dinga baiwa jami'an nasu dama kutsawa cikin dajin Sambisan don ci gaba da farauto waɗannan mahara da yanzu haka kalilan ne suka tsora a wannan dajin.
Over 4,000 of our soldiers were promoted earlier on and more are still coming.
Yace yanzu haka fiye da jami'an sojoji 4,000 ne aka yi masu ƙarin girma kafin a yi ma waɗannan manyan jami'an sojojin su 7 ƙarin girma a makon da ya gabata. Wanda ce kuma har yanzu suna sa ran yi wa wasu sojojin ƙarin girma nan ba da jimawa ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna. Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya kare umarnin da shugaban na Najeriya ya baiwa ministan shari'a kuma Attorney General na kasar Abubakar Malami ya binciki wasu manyan jami'an gwamnatin da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa. Malam Garba yana mai da martani ne ga wasu 'yan kasar da ke zargin cewa baya bisa doka na da Abubakar Malami ya gudanar da wannan bince kuma da wuya ya kasa nuna son zuciya.
To na farko dai ni ina so in ce maka mu ko da muka ba da sanarwa cewa ya ce a je a bincika koke-koke da ake akan wasu manyan jami'a mun fitar da sunan mutum guda ko a ce wane ko wane ba mutane ne dai suke zayyana sunaye mu ba za mu ce kada ai hakan ba amma magana ta yaki da rashawa da cin hanci da gaske ake babu sani babu sabo ko kana kusa da shi ko kana nesa ko kai musulmi ko kirista ko bahaushe ko wani kabila ba abin da zai hana idan ta ciyo ka ba zai bari doka ta aikin ta ba sannan magana ta bi cewa wai a ce wai Attorney General wato babban lauyan gwamnati ba shi da hurumi ai sai dai a je sai ba a duba tsarin mulki da doka na kasar nan ba ai wannan office wanda duk ya rena wannan office na Attorney General ai watakila sai dai shi a gagazawarsa kaga ba wan a nan Najeriya ba yanzu a Amurka yan shekarun nan na baya Attorney General ta Amerika Janet Reno ita ta binciki shugaba Bill Clinton akan hurdarsa da wannan Monica Lewinsky wanda yake kuma tai abin nan babu sani babu sabo kuma shi ya nada ta dai kenan yanzu haka da nake magana akwai tsohon shugaban Isra'ila Moshe Katsav wanda yake yana kurkuku yanzu kuma Attorney General babban lauyan gwamnatin na kasa shi ya bincike shi saboda haka wanda duk yace wai shugaban Attorney General na Najeriya bai da hurumi a'a mutumin da yake da EFCC a karkashin sa yake da ICPC a karkashin sa da ai hukumar yan sanda ma mun so samu ne su wasu ma su suke ta koma saboda haka yana da duk wato mukarrabai da jami'ai a karkashin sa da za a iya bincike ko wani irin shugaban kasa yake so a yi kuma ina tabbatar maka cewa muna da tsayayyen babban lauyan gwamnati Attorney General wanda yake ba mai wasa ne da aiki ba shi yasa kuma shugaba ya ce je wannan bincike
to amma ganin cewa kamar dukkan sassa na bangaren zartarwa ne sai ake ta ganin cewa anya za a iya yin adalci wurin wannan binciken anya ba za a yi rufa-rufa ba saboda a rufa waɗansu mukarrabai wanda ake ganin yan lele ne a idan shi shugaba Muhammadu Buhari
to idan ba bangaren zartawa za su bincike ba ana yake so ake mu je Ghana ko kuma mu je Niger su kawo masu bincike su yi mana a nan Najeriya
wai kamar hukumar yan sanda alal misali ai za a iya sata kuma doka ta ba ta karfin yin haka
hukumar yan sanda ita kuma a karkashin wa take a karkashin ministan harkokin cikin gida kasar take shi kuma ministan harkokin cikin gida shugaba Buhari yana da shi saboda haka mutanen Najeriya ya kamata mu yi kanmu adalci
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Umar Faruk Samurar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar inda hukumar sadarwa ta kasar ta gudanar da wani taro a Agadez domin dawwamar da zaman lafiya a duk fadin kasar musamman a jihar ta Agadez da ta yi ta fama da tawaye a shekarun da suka gabata. Shugaban hukumar Abdulrahman Usman ya yi ƙarin bayani a cikin rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Kujo wannan kira wanda muka yi shine dan saboda ɗan jarida su kawo gudunmawarsu dan saboda a tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin ƙasar mu ta Niger. To shine muka ce cikin wannan yanayi ya kamata a ce ɗan jarida a cikin aikinsu na wallafa labari si hankali si nazari da su san wani labari ne kamata a wallafa wani labari ne kuma bai kamata ba a wallafa.
Kasancewar wani lokaci ɗan jaridar sukan sha wahala sosai wajen samun labarai musamman a wuraren masu mulki, shi yasa suka nuna takaicinsu a wurin wannan taron game da irin abinda rashin ba ɗan jarida labari ke haifarwa, kamar yanda wani ɗan jarida Ismail Altinin ke cewa
ya kamata ɗan jarida in ya zo neman abu a bashi dan ya wallafa shi daidai wa daida a cikin dokar kasa. Akwai bayanin da ya cancanta iko ya bamu shi a zaman mu na jarida, amma in muka zo neman shi in ba a bamu ba sai mu bi shi-shi-shi har ya kai mu ga kabba. Wannan shine zai sa a kama dan jarida ko a walakanta shi ko a ce bai cika aikin shi ba.
Shi ko in ci matabu wani dan kungiyoyin farhulla yana cewa bata kamata ba jami'an tsaro suna kawo tarnaki wajen hana yan jarida gudanar da ayyukansu.
Yau su ka san wani bi jami'an tsaro su ma an ba su umarni cewa da wani bi kada ku bar yan jarida su kai. Shi wannan ba daidai bane saboda duk dan adam yana da incin ya nuna bakin cikin shi in ya kai wani wuri takan abin da ake cewa manifestation. Kenan wannan lokacin babu hukumar da adda incin ta hana ma dan kasa a cikin tsari na demokrasiya ta nuna bakin cikin ta ga wani abu koko ta ma nuna murnarta.
A bangaren hukumomi kuwa da suka halarci wannan zaman taron, kamar yanda magatakardan ofishin gwamnan jihar Agadez Sumala Yahaya Godi ya ambata,
mu dai ku ci gaba da zuwa wajen mu kawo gudunmuwa tun da kullum gudunmuwa kamar da shi gudunmuwa ce kuke kawo mu to wannan jin dadin mai tun da ba abin da shugaba ke gudu bayan fitina.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga arewacin jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12:17 da wasu daƙiƙai, wato karfe 6:17 a Najeriya, Nijar da Kamaru Chadi wato karfe 5 kuma da ƙari a Ghana. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoiba ku jama ha tambaya ni keda ku jama ha tambaya ni keda minene duniya minene dadin duniya minene duniya minene dadin duniya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin takaddama da ake yi tsakanin wani talaka mai suna Isyaku Tanku na Wawal Kaza kan batun aure da ƴar Habiba ƴar shekaru 14 da aka sace aka kuma aure da ita ba tare da sani ko kuma amincewarsa ba. Auren da masarautar Katsina ta ce ya zaunu ko da izinin sa ko babu izinin sa. Ranar Alhamis ta gabata ya kamata a fara sauraron ƙarar da Malam Isyaku ya shigar, sai dai bisa ga cewar lauyansa Yakubu Salabawa an ɗage zaman zuwa ranar 11 ga watan gobe sabili da alƙalin ya yi tafiya. To na nemi sanin ainihin abin da suke nema daga kotu, sai Barista Bawa ya bayyana cewa
to abin da ya sa muka je kotu na daidai muna ƙarar mutum 6 a ƙarar nan, na ɗaya gwamnatin jihar Katsina, na biyu gwamnan jihar Katsina mai ci yanzu Alhaji Aminu Bello Masari, da babban attorney general kuma commissioner shari'a jihar Katsina, da commissioner ƴan sanda na jihar Katsina, da mai girma sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman, da kuma yaron da shi aka daura ma yarinyan nan aure da shi wato Jamilu Lawal. Dalili kuwa shine gwamnatin jihar Katsina tana da haƙƙi a ƙarƙashin doka ta kare mashi Malam Ishaku Tanko da kuma ita Habiba ƴarsa, haƙƙin da suke da shi ƙarƙashin doka. Na ɗaya, a tabbatar da an ƙara mai ƙarfi da ƙaimi na ilmantar da yarinyan nan. A yanzu iliminta shi ne yake kan gaba. Na ɗaya, ya kamata gwamnati ta kare mata haƙƙinta a matsayinta na yarinya 14. wanda abin da ya kamata a yanzu a sa hankali akai shine iliminta, ba wai a aure da ita ba. Don haka muna kalubalantar gwamnati kansa, domin sanda abin nan ya taso ranar 5 ga watan 10 na wannan shekara, mun rubuta masa korafi page 5 akan abubuwan da muka ce mai martaba sarki yayi a cikin maganar nan, wanda kuma a cikin abubuwan da muka zayyana muka ambata akwai lefofi a ƙarƙashin doka. Bayan haka muka roƙe shi da ya shiga cikin maganar nan, ya ruwa ya tsaki ya ga cewa maganar nan an gama ta, kuma an taimakin dan kalifin nan an dawo masa da yasa. Amma gwamna a wannan karan a maganar yarinyan nan gaskiyar shine tare da girmamawa, gwamna bai yi daidai ba saboda bai sa baki ba, mu ba mu sani ba in yayi, bai kira mu ba, kuma ba mu san me yayi ba. Mu dai mu muka yi korafin nan, kuma mun rubuta masa bai ce komai ba. Don haka a matsayinsa na shugaba na jagora, ya kamata duk abin da ya jibanci wani dan haƙin jihar Katsina, ko mace ko namiji ko babba ko yaro, ya shiga ya ruwa ya tsaki, amma bai yi haka ba. Maganar Attorney General ko kuma Commissioner Shari'a, shi dama haƙi ne duk lokacin da za ka ƙarar gwamnati ko gwamnati ka sashi a ciki. Bayan haka shi Commissioner 'yan sanda, muna ƙalubalantar rashin sa hannu da kuma yayi abin da ya dace a ƙarƙashin doka, wanda wannan shi ya hassa da yi mata aure. Don haka muna ƙarar shi akan bai yi abin da ya dace a ƙarƙashin doka ba. Bayan haka shi kuma mai martaba, muna ƙarar sa akan cewa a matsayinsa na uban ƙasa, a matsayinsa na uba na al'umma, ya kamata sanda maganar nan ta taso ya ruwa ya tsaki, ba ya sa hannu ko ya shiga cikin maganar cewa yarinya na aurar da ita ba, amma ya tabbatar da an maida ma mahaifinta yarinyan nan wurin mahaifinta, amma bai haka ba. Don haka muke neman cewa kotu ta bada izini shi da kanshi ya aga masa, kuma a sa ƙarƙashin doka da izini na kotu na cewa a tabbatar da ya kirawo wannan yaro Jamilu Lawar ya dawo da yarinyan nan, domin a miƙa ma iyayenta ita su ci gaba da tarbiyyar da ita kuma su ilmantar da ita. To wannan shine a bayyane ainihin ginshiki da kuma dalilin da ya sa muka shigar da ƙara kenan. Abinda muke so mu cimawa shine ya zamanto kotu ta iya fahimtar cewa yarinyan nan ƙaramar yarinya ce, bata kai shekarun da ya isa a yi mata aure ba, ai shekara 14 ce. Na biyu, mu ƙara nuna ma kotu cewa mahaifinta yana da haƙƙi a kanta. Idan za a aurar da ita na ɗaya, dole sai da izininsa, tunda ƙaramar yarinya ce ko ma ta balaga ta isa. Muna da al'ada yanda aka zayyana, kuma aka sani dole ne ya zamanto yana da haƙƙi a kan 'yarsa, ba wai a aurar da ita ba tare da saninsa ba, ba tare da izininsa ba. Na uku, abin da muke cimawa shine ya zamanto addini ya haɗa kanmu a matsayinmu ƴaƴa da kuma dukkan 'yan uwa a jihar Katsina. Yanda muka taso a jihar Katsina, addini bai zama mana abin da zai haddasa saguwa tsakaninmu ba, ko kuma rashin jituwa. Yanda aka ga mai yarinyar cewa koda a ce ta isa ta canza addininta, a nuna mata cewa dan ta canza addini ba ruwanta da mahaifinta, abin da ake so a nuna mai yarinyar shine ta rabu da 'yan uwanta da mahaifanta, cewa dan addini ya raba su. Abin da muke so mu cimawa shine a kira da mu nuna cewa addini kamata ya haɗa kanmu. A riga an san jihar Katsina da zaman lafiya da lumana da kuma yanda muke zumunci da juna ba tare da tsaguwa ba. Don haka addini ya kamata ya zama ginshiki na haɗa kanmu. To wannan abubuwa muke so mu cimawa. Idan muka iya samun wannan, da abin da muke so na gaba shine a ba da izinin cewa wannan aure ya haramta, a dawo da yarinya ga iyayenta ta ci gaba da karatu.
Barista Yakubu Salibawa, lauyan Malam Isiyaku Tanko. To daga jihar Katsina kuma sai jihar Niger, Nigeria, inda a nan kuma aka kama wani dattijo makaho ɗan shekaru 60 yana lalata ko kuma a ce luwaɗi da ƙananan yara maza. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da su mantaɓin wannan labari.
Dattijon makahon mai suna Idris Usman Bagobiri Ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara ta jihar Niger ce ta gabatar da shi a gaban manema labarai. Barista Maryam Haruna Kolo ita ce babbar jami'ar ma'aikatar. Ta ce su biyu ne makafin da suka aikata wannan danyen aiki. Akwai wani makahon mai suna Sadiku wanda ya ranta a nakare kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
Yanzu cikin binciken da muka yi sofa shi karan kashi bogabri ya yadda cewa ya yi wannan da yaran nan ya san kuma laifi ne kuma ya ba su kuɗi duk wannan ko a cikin dokan child rights law din laifi ne mai tsanani. Wanda yake kare hukuncin da a cikin child rights law shi ma karan kanshi yana da tsanani. In kuma aka hada shi har ta penal code na yara under the section din shi har waye shi ma punishment din wannan life imprisonment ne ma. Yanzu za a kai maganan CID ma investigation a tura su kotu ta zartar da hukunci.
A lokacin da na zanta da wannan makahu Idris Usman Bagobiri ya ce tabbas ya aikata luwadin amma kuma sharrin shedan ne.
Da gaskiya ne malaka.
Yaushe kai wannan abu?
Ba a dade shi dai wannan wanda aka kawo asibiti ta farko ba a dade tsakanin da shi ba. Shi kuma wannan a lokacin da na gan shi wani azumin bare wacce da ce ina sa yakuwa ta tun ba ta rasu ba sosai muka haɗu tare da shi yakuwa tun ba ta rasu ba ni ne ina son ta sosai muka haɗu tare da shi idan muka haɗu tare da shi ce ina sa yakuwa shi kenan sai Allah ya haɗa azumin mu tare da shi muna tare da shi ko da yasha kuma shedan ya rubice ni da irin
ina yakuwa ta shi take
a tare su
to da tare su shine sai ka dawo ga shi namiji ka ne
ai ita ko ta ma ba wani abu na ma ce ina son ta da aure ne ba
amma yanzu me yasa kake luwadi baka san laifi ba
na san laifi ne to kuma ai ka da nace shi dan rubuce ne
kai ganin lalura ka baka gani makaho ne kai me kake sha'awa har ka dauki shawarar ka kama luwadi
to ni dai wannan abu dai shedan ne koran Allah ya kawo
a yanzu dai fadar sarkin makafin Mina Alhaji Muhammadu Rabi'u ta yi Allah wadai da halin wannan dattijan makaho inda kuma ta sha alwashin kamo wancan makaho mai suna Sadiku da aka ci a yanzu yana gudun hijira a Lagos
a gaida na batsari to sai ku kasance tare da shirin domin iyali domin jin inda aka kwana akan waɗannan lamura na keta haƙin ƙananan yara. Yanzu a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da kuma barista Yakubu Salibawa da kuka ji muryoyinsu sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa al'umma Kirista su yi bukukuwan Kirsimeti lafiya da alheri.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya.
So ma dalla gaida malamai a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Wasu 'yan bindigan kungiyar Taliban saye da rigunan kunar bakin wake sun kusa cikin wani gida na dan majalisar kasar Afghanistan a birnin Kabul suka kashe mutane biyar a cewar wata kafar yada labarai ta cikin gida da majiyar 'yan ta'addan. Shaidun gani da ido sun ce kafofin yada labarai sun bada rahoton cewa 'yan ta'adda uku ne suka kai wannan harin kuma mutane ukun cikinsu guda ne ta da bam da ke cikin jikinsa a cikin wannan ginin. Rundunar Afghanistan na musamman da suka je wurin sun yi musayar wuta sosai da 'yan ta'addan. Gidan wani dan majalisar dokoki ne mai wakiltar mazabar kudancin Helmand mai suna Malim Marwali. Shugaban kasar Gambia Yahya Jammeh wanda ya dade akan karagar mulki ya ce Allah kadai ne zai hana shi samun nasara a kokari da yake yi na ganin ya canza wato sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a cikin wannan wata. Madugun 'yan adawa Adama Barrow ya doke shugaba Jammeh a zaben ranar 1 ga watan Disamba. Da farko shugaba Jammeh ya amince da sakamakon zaben amma yanzu ya fara jayayya cewa akwai kurakurai a zaben don haka yake so kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben. Ya ce babu wani mahaluki a wannan duniya da zai musguda masa. Shugaba Jammeh ya yi wannan furici ne a wani jawabi da ya gabatar a gidan talabijin kasar. Ya ce yana son ya ga an tabbatar da adalci. Ya ce shi mutum ne mai son adalci amma da zaman lafiya amma ba matsoraci ba.
To madalla a gaishe ka masu haro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma canza hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu madadin babaya kuma kere wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma engineer John Ellison wanda ya rika masa anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.